This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya har yanzu dai Ibrahim ka almasi garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 29 ga watan Mayu bayan labaran duniya za a ji cewa wasu miyagu da ake kyautata zaton ɗan Boko Haram ne sun yi wa mutane wajen 11 yankan rago a karamar hukumar Shiroro ta jihar Niger Nigeria
kamar yadda ka san za a kada dabba a yanka haka suke yi abin da daura mutum su kada suke yanka a yanzu ba wani matakan tsaron da aka ke yi
kamar kowane daren ranar Laraba yau ma muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba wanda Suleiman Barma ke gabatarwa inda yau shirin zai tabo batun wani shiri na samar da wa masu bukata ta musamman wani kati na musamman kamar yadda muka yi alƙawari yau za a kira wayarmu ne a bayyana ra'ayi kan cikar gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu shekara guda da kafuwa lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa 2-0-9-6-5-0 amma kafin nan ga Maryam Dauda da labaran duniya
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Wani babban jami'in Isra'ila ya ce yana tunani yakin da Isra'ila ke yi da Hamas zai iya kai ƙarshen shekara a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke ci gaba da yin kiraye-kirayen a tsagaita wuta. Ta yiwu a samu ƙarin watanni 7 ana fafatawa a yakin don mu iya tabbatar da nasarar mu da kuma cimma abin da muka ayyana a matsayin murƙushe ƙungiyar Hamas da ƙarfin sojanta a cewar mai ba da shawara kan harkokin tsaron Isra'ila Zaki Hanegbi a lokacin da ya yi hira da gidan rediyon Isra'ila a yau Laraba. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a wata ziyara da ya kai Moldova. Ya ce Isra'ila na buƙatar fadda wani shiri ko wani tsari na abubuwan da za ta yi bayan yakin da wurwuri kuma rashin irin wannan shirin ka iya janyo rudani. A yau Laraba rundunar sojan Ukraine ta faɗi cewa ta harbo wasu jiragen Rasha marasa matuki da suka auna yankunan yammaci tsakiya da kudancin Ukraine. Yayin da wani har makami mai linzami na Rasha ya kashe akalla mutane 2 a yankin Sumi. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce ta kakkabo 13 daga cikin jirage 14 da Rasha ta harba a cikin dare a yankunan Mykolaiv, Kryvyi Rih, Rivne. Vitali Kim, gwamnan yankin Mykolaiv, ya ce na'urorin kariya ta sama sun harbo 11 daga cikin jiragen sama marasa matuki da aka harba a yankinsa. Sai dai Kim bai bayar da rahoton samun wata barna ko wani ya jakkata daga harin jiragen ba. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a yau Laraba cewa ta lalata jiragen ruwa na yaƙi marasa matuki guda 2 da suka nufi yankin Crimea da Rashar ta mamaye. Ta kuma harbo wani jirgin sama mara matuki da rokoki guda 7 a yankin Belgorod da ke kan iyaka da Ukraine. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu balambalan na Koriya ta Arewa sun watso ba haya da sauran tarkacen bola a kan tituna masu cunkoson jama'a da kan gidajen zama da kuma wasu yankuna a fadin Koriya ta Kudu a yau Laraba a cewar kafofin yaɗa labarai da sojojin Koriya ta Kudu. Wani sabon abu da Pyongyang ta yi da ke nuna zafafar tankiya tsakaninta da makwabciyarta Koriya ta Kudu. Manyan hafsoshin sojan Koriya ta Kudu sun ce sun gano balambalan kusan 260 inda wasu suke da tarkacen bola suna zargin Koriya ta Arewa da aikata rashin mutunci da kaskanci. Wasu daga cikin balambalan sun kunshi wani abu wanda duk da cewa ba a tabbatar da ko menene ba ana kyautata zaton ba haya ne saboda launinsa da kuma warinsa a cewar kafar yaɗa labaran Yonhap ta Koriya ta Kudu. wasu kafafun yada labarai sun ce an ga balambalan har a lardin Jola da ke kudancin kasar lamanin da ke nuni da cewa wato a fadin kasar aka sake su. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya tattauna da babban hafsan sojan kasar Sudan Abdel Fattah al-Burhan a jiya Talata akan bukatar kawo karshen yakin Sudan a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka. A cikin wata sanarwa da kakakin ma'aikatar Matthew Miller ya fitar, ta ce jami'an biyu sun tattauna akan bukatar kawo karshen rikicin Sudan cikin gaggawa da kuma bada damar kai kayan agajin jinkai ba tare da wani shinge ba don rage wahalhalun da al'ummar Sudan ke fuskanta. A wata wayar tarho ta tsawon kusan minti 30, Blinken ya kuma tattauna akan batun sake maido da zaman tattaunawar sulhu a ƙarƙashin jagorancin Jidda da kuma buƙatar kare farar hula da kawo ƙarshen tashin hankali a El Fasher da arewacin Darfur a cewar Mila. A tsakiyar watan Afrilu, Amurka ta faɗi cewa Saudiya za ta karɓi bakuncin zaman tattaunawar sulhu akan yakin Sudan a birnin Jidda cikin makonni uku masu zuwa, ko da yake dai ba a sanar da ranar da za a yi tattaunawar ba.
To Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, wasu ƴan bindiga da ake kyautata zaton ƴan Boko Haram ne sun yi ma wasu mutane yankan rago a ƙaramar hukumar Shiroro mai fama da ƴan ta'adda a jihar Niger, Nigeria. Wannan ya biyo bayan wasu kashe-kashe da sace-sacen mutane da aka yi a wannan yankin. Mustapha Nasiru Batsari, gare ka.
Wasu da ake kyautata zaton mayakan kungiyar Boko Haram ne sun hallaka mutane 11 ta hanyar yi masa yankan rago a jihar Niger, Nigeria. Bayanai daga yankin Alawa ta karamar hukumar Shiroro na nuna cewa mutanen sun koma yankin na Alawa ne domin ɗebo kayan abincinsu, tunda dama suna cikin gudun hijira ne, to amma sai suka yi karo da waɗannan mahara kamar yadda wani mazaunin yankin da ya buƙaci a saka sunansa ya yi ƙarin bayani.
Mutum 11 tsakanin Alawa zuwa Bata, irin wanda suka je ɗaukan abincin nan.
Me suka yi masu?
Kamar yadda ka san za a kada dabba a yanka haka suke yi, abin ga ɗaure mutum su kada shi ke yanka.
Su yan Boko Haram ɗin? To, har yanzu jami'an tsaro ba su je wurin ba?
Ai, yanzu ba wani matakan tsaron da aka kai.
To, kai yanzu daga ina kake magana da ni?
Yanzu nan ina Fondo Gari.
Da kai da iyalanka ko kai kaɗai?
A, da iyalan ma. Dama wasu duka abokan zaman mu, wasu duka muna nan Fondo.
Yanzu garuruwa nawa ne nan su yan Boko Haram ɗin suka wase?
Gaskiya manyan dai garuruwa dai akwai Basa, akwai Alawa, to kuma duka kowane akwai ƙauyuka, gaskiya suna da yawa.
To, su wa'annan mutane 13 kake ko 14 da suka yanka, ina ga wakil na can 11.
An samu an ɗauko su, wasu kuma ba a samu damar ɗauko su ba.
Har yanzu suna can? To, kamar ko da ƴan bangan nan ba ku da su can?
Ba ko wani magana matakan tsaro, iyaka su ne dai kawai su suke abin da suke so a wurin.
To, kawo lokacin hada wannan rahoto dai, babu wani ƙarin haske daga rundunar 'yan sanda ta jihar Niger akan wannan sabon harin, domin kuwa ƙoƙarin samun kakakin 'yan sandan Wasiu Abiodun ya ci tura. To, amma shugaban karamar hukumar ta Shiroro, Honorable Akilu Kuta, ya tabbatar da aukuwar lamarin, inda ya bayyana shi a matsayin abin takaici a daidai lokacin da ake bukin cika shekara ɗaya da hawan mulkin wannan gwamnati, kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Mutane ne da suka gani halin da ake cikin gwamnatin Musa Kirkin a samuna da abinci a matasa abincin da ake mawa na ɗan mamu. Shi ne sai aka samu mutane kamar su 13 ne suka ɗan yi irin ka kadan na su zai su samu abinci.
Su ɗauko abinci su.
Sai mutane banza na nasin hange su ne kowa suka ga suka kai yana samu su yi ba ma yanka rago ba fa su da an yanka mutum an yanka ta wuya wuya suke yanka ba.
To, wanda hannu rabu me kuke so ita musamman gwamnatin tarayyar nan ta yi ne akan wannan matsala?
A gaskiya tsakani da Allah faɗan gana da yake faruwa ka fi ƙarfin gwamnatin jihar Niger sai gwamnatin tarayya ta fi. Dalilin da ya sa ranar da mutanen ga sojoji suke barin Alawa ai mutakakin gwamnan na Niger a ranar ya yi ƙoƙari ya kira don cewa akwai su ko da kwana daya ne kuma mutum mutane ne amma wallahi sai ya kira to kaga kuwa ka nuna kenan cewa jahan ne ga ba ta da karfi a kan maganar jami'ai to kuma gaskiya muna kira ga tsira don Allah su kawo muna doki jagoran da abubuwa
to ko a cikin makon da ya gabata ma waɗannan mahara da ake zaton ƴan kungiyar Boko Haram ne sun hallaka mutane 10 tare da ƴan awan gaba da wasu mutane 150 a garin Kuci ta karamar hukumar Muya duk a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
To gaida Mustapha da wannan kuma muka zo ga shirmu na gaba.
Nakasa ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba, wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. Hukumomi a jamhuriyar Niger da haɗin gwiwar gamayyar ƙungiyoyin naƙasassun ƙasar sun dukufa da neman hanyoyin da za su taimaka a ƙaddamar da wata kati domin masu buƙata ta musamman. Tabbatar da wannan tsari da aka shafa gwamman shekaru ana kwamgabakon baya a kansa mataki ne da zai baiwa wannan rukuni na al'umma damar samun sassauci a fannoni da dama. Abin da ke zama wani ci gaba a yunkurin samar da daidaito a tsakanin naƙasassu da sauran jama'ar ƙasar. Shugaban gamayyar ƙungiyoyi ta Federation des Associations de Personnes Handicapées Sidonhu Umaru ya yi wa wannan shiri ƙarin haske dangane da inda aka kwana game da wannan batu.
A bari mu gode ma Voix d'Amérique wanda har kullum suna shirye-shirye domin mutane talakoki a samu a ji su a duniya. A cikin talakokin akwai mutane wanda suke da nakasa. Kati wanda a turanci ana ce mishi carte nationale d'égalité des chances. Kaman kati ne na daidaita sa'a tsakanin mutane masu nakasa da waɗanda ba su da nakasa. A wannan katin ta samu tushe ne tun shekara 1993 a lokacin da ƙasarmu ta rataba ma doka na harko wanda ya bada haƙƙoƙi ga mutane masu nakasa, wannan ana ce mishi ordonnance 93-02 da masu minisan 93. To a cikin wannan doka na ordonnance 93-02 wanda aka doki ƙuduri na aiwatar da wannan dekran a shekara 1997 an faɗi cewar kowane mutum inda yana da nakasa a Niger sa a bashi wani kati wanda an ka kira da carte d'invalidité, kaman kati na kai baka iya kai wani abu cikin rayuwanka. To in ka jiba cikin wannan sunan ma na katin akwai tawaya tunda invalidité kaman mutum wanda bai gyara komi. To shekaru na zuwa har an kai shekara 2010 aka taro zancen ya kamata a yi kuskure ma ga wannan dokar domin a hudda duk maganganun da suke kallon mutum mai nakasa kaman mutum ne wanda bai iya komi ba saboda ba haka ne ba. To a lokacin ne shugaba Salu Jibo da gwamnatin shi suka ci jaran wannan ordinance 93-02 kenan a cikin watan Mai da sunan ordinance 2010-028 du 20 Mai 2010. To a cikin wannan cin jaran an dauki kuduri a watan Agusta hali dai a cikin shekara 2010 aka ce a ba karti ba na mutanen da ba su iya gyara komi amma karti de solidarité kaman karti ne na taimakon juna mutane masu nakasa a taimake su a cikin rayuwa na dan adam.
Kurakuran da aka sha fuskanta a baya dangane da manufofin da aka sa gaba ya sa masana zurfafa bincike
domin zakulo sunan da ya cancanta a baiwa wannan kati.
Wannan kati ya ce idan mutum mai nakasa ya ta likita, to maganin kamar kwantar da shi likita da kuma visit lokacin jini radio wane ne mutum mai nakasa bai biya ko dala, sai dai kudin magani, wannan ana tambaye shi. Kuma wajen sufuri an ce mutum mai nakasa a ba zai biya duka kudin sufuri ba, sai dai ya biya rabi, kuma mai taimakon shi shi ma ya biya rabi. Kuma idan za ka shiga waɗansu shagulgullar da ake yi a wasanni ko a harkar al'adu wanda ake biya kudi a shiga, to kai sai dai ka biya rabi. To wannan an yi wannan gyare-gyaren shekara ya ja shekara, ko da aka yi gyaran wannan kartin har an wadan wannan kudurin har Allah ya kai mu shekara 2019 a lokacin shugaba Isu Muhammadu aka ci gyaran wannan ordinance din har yanzu domin a ƙara ingantar da shi, kuma a sa ya zama daidai da wannan babban kuduri wanda kasar mu ta samu hannu, wanda ake ma convention relative au droit des personnes handicapées, kamar doka ne wanda ce tabbatar da hakkoki na dan adam na duniya duka ga mutane masu nakasa. To wannan kuma an ce an yi wannan aikin ne a kwanan 10 da watan Disamba aka tabbatar da wannan doka, ana ce mishi loi 2019 fond de 10 décembre 2019. To da aka dauki wannan dokan, to ai dole an dauki doka sai an yi kuduri ko? To yanzu zamani na wuce ya shude, shugaba Isu Muhammadu ya tahi, sai shugaba wannan Bazoum Muhammad ya taho a watan juli na shekara 2021, shi ma ya dauki kuduri wanda ke tabbatar da aikin wannan doka da aka tabbatar da shi a shekara 2019. Wannan kudurin da ya dauka a cikin ayyashi ta 17 aka maido zancen wannan katin har yanzu wanda muke zance a kai, an hudda zancen taimako an maida shi zancen inci. Ai in an ce solidarity akwai abubuwa biyu wanda ake kallo ana cewa solidarity. In zaka taimako ni sai ka diba wai ina da halin in taimake ka guda, ko ina so in taimake ka biyu. Kaga wannan zancen sai aka ce a hudda solidarity a maida shi zancen inci. Sai aka ce to wannan kartin za a canza mishi suna da kart national de solidarité, za a maida shi kart d'égalité de chance, kamar kati ne mai daidaita sa'a tsakanin mutane masu nakasa da waɗanda ba su da nakasa.
To masu sauraro, nan za mu dakatar da shirin a yau wanda ya maida hankali kan kashin farko na bayanan da suka shafi katin musamman ta carte d'égalité de chance. A makon gobe za a ji rawar da asusun Majalisar Ɗinkin Duniya mai tallafawa mata da yara ƙanana UNICEF ke takawa wajen ganin ƙudiri ya cika akan wannan magana. A madadin Sidonuhu Umaru na gamayyar ƙungiyoyin nakasassun jamhuriyar Niger da producer Julie Lazarus Grisham, ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.
Kwagai da Suleiman, to yanzu kuma lokaci yayi da za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku masu ma'ana kuma cikin natsuwa kan cikar gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu shekara guda kan karagar mulki, kama daga batun sabon takin ƙasa zuwa tsaro zuwa tattalin arziki da dai duk wani abin da mai magana ke son tabowa. Kamar yadda muka ce, lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 2-0-2-9-0-6-5-0. Muna sauraron ku. To da alamar muna da kira daga Nasarawa, wake kan layi.
Alhamdulillahi, a mataimakin sakatare na kungiyar mu ne Nasara ne Bashir Tela daga nan lafiyan bari.
To Malam Bashir Tela, muna ji.
Alhamdulillahi, shugaban kasa da gononi dai an cika shekara daya. To a wani bangaren dai an samu cigaba, wani bangaren kuma abubuwan sai hankali. muna fatan dai shi shugaban kasa a nan gaba zai duba matsaloli da talakawa suke fuskanta musamman na tsadar rayuwa da man fetur da tsaka maganar dala. Muna fatan shugaban kasa zai duba wannan domin kawo ma kasa ga sauki. Nagode Bashir Tela daga nan Lakin Bari-Bari, tashi lafiya.
To mun gode Malam Bashir Tela daga nan kuma bari mu kada Kebu. Kebu wake kan layi a Kebu.
Suna magana da Amirin na Madina ke gobe.
To muna jin ka amma kadan ne sance rediyonka, muna jin ka.
To Allah yana rubugar da Amerika, Allah kawo ne da amma an yi rubugar da saboda nashi kin rubu na neman wannan da Allah ya sani da kai.
To gashi ka samu damar, muna jin ka.
Yawa, yau kuwa abin da nake roƙon Allah ya yi min naku da gaskiya ina roƙon Allah kuma roƙon Allah ya faɗa da cikin ku akwai wani azan al'ajabi da nake son sani sana da duniya yake tare da ni. Shekara ɗaya da goma ina neman Allah da sani sama har ta da yi duwa na aiki na yi birnin kebe da hamdun ta neman an samu cikin ku Allah da
sani.
Sai dai wannan lamba.
Sai dai Malam na Kebi, wato yau maudu'in shine cikar gwamnatin Bola Ahmed Tinubu shekara guda da kafuwa, so muke a tattauna kan wannan batu. In ya so nan gaba za mu baka dama ka kawo wannan maudu'in wanda ke da muhimmanci gare ka, kuma dama wannan filin an yi ne saboda ku. Bari mu kada Bauchi wake kan layi a Bauchi.
Ana magana da Awwal Muhammad Yauta daga jihar Bauchi karamar hukumar Alkadiri majikiran makamin babban Bauchi.
To muna jin ka Malam Awwal.
To a gaskiya muna yi wa gwamnatin Alhaji Akuwa Jibola Ahmed Tinubu fatan alkhairi bisa wannan cikanta shekara guda ta karagar mulki.
Ci gaba, muna jin ka.
Yawwa, to daidai kiran da damu yi wa shugaba Bola Ahmed Tinubu shine a gaskiya a duba lamarin cire tallafin man fetur, gaskiyar magana 'yan kasa fa ana ji a jika fa. Lallai kuwa ana ji a jika. To muna ƙara godewa Ubangiji kamar yadda gwada mana wannan shekara gudan lafiya, Allah Ubangiji ya taimake su su bada ya ba su ikon yi wa talakawan ƙasa aiki na raya ƙasa sosai.
To mun gode ɗan garin mu daga Alƙaleri, bari mu kada jihar Filato wake kan layi a Filato.
To babu ya kowa makeri, sunana Awal Hudu da cikin garin Fukur a jihar Filato, Najeriya.
To Malam Lawa Baba Yakubu makiyar bane, Ibrahim Kalmasi Garba ne, ci gaba muna jin ka.
Ibrahim Kalmasi, okay. To to madalla wannan shekara ta yi din nan da aka yi, gaskiyar magana kusan zamu ce Najeriya an harake ne domin ana karba na tsadar rayuwa abubuwa da daban. Sai dai babban fatan mu gwamnatin ta ji mu ta samar wa talakawa sauki domin suna ana yaban su da tsaro, suna sauraron al'umma. To da fatan za su saurare mu ka samar mana sauki tun daga ranar da aka rantsar da shugaban kasa shekara ɗaya da ya wuce. Tun a wannan lokacin da ya yi jawabin kama aiki ya ka cire tallafin mai shine har yanzu 'yan Najeriya ba su dawo hayyacinsu ba, abubuwa gaba ɗaya abubuwan da talakawa suke mora ya zamanto duk yana neman ya fi ƙarfinsu. Da fatan za su gyara a samar wa talakawa sauki. Shine ra'ayina Awwal Hudu.
Mun gode Malam Awwal daga Filato, kun bari mu sake koma Kebbi wake kan layi a jihar Kebbi.
Na fi kaftin ne daga nan birnin Kebbi.
Muna jin ka.
Yawwa, to muna dai fatan alkhairi da samun wannan shekara ɗaya da shugabanninmu sun kai bisa karagar mulki, Allah ya sanya alkhairi. Amma sai dai a matsayinmu na talakawa kusan in ce an shaƙe muna goya. Ya kamata a ce gwamnati ta duba irin tsadar rayuwa da ta yi yawa a mamakin haƙƙaƙƙen da sun kwanta dukkan da an ka cire. Ya kamata gwamnati ta dubi wani abu. Idan har ba a cire, zan ba gwamnati shawara, idan har ba ta da niyyar ba da wannan tallafin, ba ta da niyyar mai sai, don Allah a yaƙi cin hanci da rashawa. In dai gwamnati ya yaƙi cin hanci da rashawa, Allah kuɗin sha a komai zai sauƙi ƙasanta. Matsalar ƙasa ga cin hanci da rashawa ne. Saboda haka Allah ya muna jagora, ya wa shugaban mu jagora.
To mun gode Malam Nahu daga Kebbi, kuma bari mu ƙetara jamhuriyar Nijar wake kan layi.
Salamu alaikum
kamar an ka almashi
wa alaikum assalam
muna jin mallam ali shugaban kullar zabi son ka dogon dutse
muna jin ka
to abinda annawa ra'ayi na bisa ga wanga iko na sunugu sai mu ce da farkan ɗan Najeriya ba ko ni ke kada guda sai baɗu wahala sai tsaran rayuwa to lokacin da ya hau lokacin da ya tsalle nan nan mai to lokacin Najeriya ce ga matsala wanga iko na sunugu dai da shi wallahi wanga ma ƙara dai ka aka ai mai ko mu ga wannan tunugu ya barka ba yayin Najeriya ba na gode mu da Amerika ina umma mallam ali da gudo ko nuta cikin horin ni
to mun gode a makwabcin Najeriya daga jamhuriyar Niger kuma barin mu zo jahar Niger Najeriya wace kallai a jahar Niger
sunana Alhaji Yahya Muhammad mai sunan sukeri karamar hukumar Rafi a jahar Niger
to muna jin ka
to da farko dai muna gode ma Allah subhanahu wataala da ya nuna mana wannan lokaci da wannan gwamnati ta tsaya a kan mulki ta kuma shekara 25 da dawowar demokrasiya da tsike ba to amma ina ba shi gaban kasa shawara da dukkan su da bani ne musamman gwamnati da sauran yan majalisa halin da kasa ke cewa gaskiya akwai matsaloli ba san kasan ba kuma ya kamata a ce jama'a gaba ɗaya da yan adawa da sauran su a ce gwamnati da addini ba wai nuna kasawa ba ko kuma nuna bambancin siyasa amma mu da muke kasa talakawa wallahi mun san mutanen kasa suna cikin wani hali ya kamata gwamnati ta canza tsare-tsaren ta domin a samu sauki kuma sannan alƙawarin da sunubi ya yi na cewa waɗansu ministoci da suka tasha gabatar da wasu ayyukan su na musamman da ya kamata a sallame su a kawo su kada a bari kamar gwamnatin da ta wuce mutum ya shekara takwas a kan kujera bai kina na koyo ba saboda haka muna neman canji kuma muna godiya da gwamnan mu na jihar Niger shekara ɗaya ya yi abin da shekara takwas da gwamnatin ba ya ta wuce ta kai ba.
To mun gode da ra'ayinka da fatan zaka ci gaba da kasancewa da mu daga jihar Niger kuma bari mu kada jihar Taraba wake kallayi a Taraba
Malam Ibrahim Malam Chido akwana daga Taraba
to muna jin ka Malam Chido
gaskiya halin da ake ciki yanzu talakawa suna cikin fatiha suna cikin bala'i suna shan wahala sannan kuma abinci yayi tsada kayan masrufi yayi tsada su waɗanda suke kewaye da shi ina ji masu ba shi shawara shin ko ba su gaya mishi gaskiya ne ba mu sani ba ko kuma shin shi ne ji ya toshe kuɗinsa baya so ya saurara musu sai Allah don Allah su wanda suke kewaye da shi na dan Allah su dinga gaya masa gaskiya halin da ka sake ciki kala kana shan wahala ma'aikata.
To da alamar dai layinka ya samu matsala don haka za mu buga jihar Jigawa wake kallai a Jigawa.
Allah Ibrahim kana magana da Abdullahi a jama'an Tawa.
To muna jin ka Malam Abdullahi.
Awa ni ra'ayina akan wannan shekara guda na tunubu ta kama ta tsina da alƙawarin da suka wata suka wa ya ce neman gaske domin har ga Allah mu dai mun ga cewa muna fatan za su gyara hikkar da suka rage mu.
To masu sauraron mu mun gode da jin ra'ayoyinku da fatan za ku ci gaba da wato kasancewa da wannan filin a shirye-shiryen mu na gaba. Yanzu kuma wato ga shirinmu na gaba.
Wani babban jami'in Isra'ila ya ce yana tunanin yakin da Isra'ila ke yi da Hamas zai iya kai ƙarshen shekara a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke ci gaba da yin kiraye-kiraye a tsagaita wuta. Ta yiwu a samu ƙarin watanni bakwai ana fafatawa a yakin don mu iya tabbatar da nasararmu da kuma cimma abin da muka ayyana a matsayin murƙushe ƙungiyar Hamas da ƙarfin sojanta a cewar mai ba da shawara kan harkokin tsaron Isra'ila Zaki Hanegbi a lokacin da ya yi hira da gidan rediyon Isra'ila a yau Laraba. A yau Larabar rundunar sojan Ukraine ta faɗi cewa ta harbo wasu jiragen Rasha marasa matuƙi da suka auna yankunan yammaci tsakiya da kudancin Ukraine yayin da wani harin makami mai linzami na Rasha ya kashe akalla mutane biyu a yankin Sumi. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce ta kakkaɓo 13 daga cikin jirage 14 da Rasha ta harba a cikin dare a yankunan Mykolaiv, Kryvyi Rih da Rivne. Wasu balambalan na Koriya ta Arewa sun watsu ba haya da sauran tarkacen bola a kan tituna masu cunkoson jama'a da kan gidajen zama da kuma wasu yankuna a fadin Koriya ta Kudu a yau Laraba.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Legration da kuma engineer mu na yanzu Mr. Patrick, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.